sallallahu alaihi wasallam a wanda ya daidai da shekara ta 1445 wanda yake shine daidai da wato calendar Gregory 25 ga watan 3 a hijira 2024 miladiya haka ne ko a yau kuma insha Allah mun dawo domin ci gaba da karatun alqur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a wannan wuri a jiya in ban manta ba mun kwana karshen suratul mu'minuna yau kuma zamu tashi insha Allah farkon suratul wato suratul nur muna roko Allah subhanahu wataala ya dafa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayyana sa da kamar yadda muka faɗa suratul nur ita ce sura ta 24 cikin jerin surorin alqur'ani in ka dauko kirgin su daga sama wanda a wajen sauka kuma ita ce sura ta 100 ta sauka wato tsakanin suratul nasari da kuma suratul hajji wato bayan an saukar da suratul nasari sai aka saukar da suratul nur sannan kuma sai suratul hajji wato ta biyo baya ayoyinta tana da aya 62 wato a gurin malaman makka da madina sannan tana da aya 64 wajen malaman kufa da basra wannan sura an kira ta da suratul nur saboda tana dauke da hukunce-hukunce kuma saboda ambatan an-nur a cikinta tana dauke da hukunce-hukunce musamman hukuncin da ya shafi wato mazinata da kuma wato hani da ubangiji ya wajen jifan kamammun mata da jifan su da zina sannan kuma wannan sura har yanzu wato ta tattauna game da matsalolin munafikai da irin kuma abubuwan da ubangiji subhanahu wataala ya tana da musu da daga azaba wannan sura lokacin da aka saukar da ita mata sun yi kokari kamar yadda na Aisha Allah dai take cewa da mata suna zaune ba su iya rubutu ba sai dai kadi amma suratul nur ta sauka sun yi kokari sun haddace suratul nur saboda haka mata a Madina za a ga mace a rumfata ta iya suratul nur sannan kuma ta iya kadi wato abinda take samun tarosisi ubangiji subhanahu wataala yake cewa wato suratul wannan sura ce anzalnaha wanda muka saukar wa faradnaha kuma muka fallanta a cikin ta hukunce-hukunce masu yawa wa anzalna fiha ayatin bayyinatin muka saukar da ayoyi bayyanannu waɗanda suke da hujjoji muka saukar da hukunce-hukunce a fili dangane da wato mas'aloli na shari'ar addinin musulunci Allah ya ce mun yi haka ne la'allakum tazakkaruna wato ko kwa dauki wa'azi Allah ya ce azzaniyatu mazinaciya mace wazani da mazinaci namiji in an kama su da tabbatattun shaidu fajlidu kulla wahidin minhuma Allah ya ce abulali kowane ɗaya daga cikinsu mai ata jaldatin bulala 100 kowa bulala 100 za a yi masa amma in baiwa ne sai a yi mata rabin abin da za a yi wa ya saboda wato darajarta ba ta kai ta ya ba sai a yi mata bulala 50 baiwa mace ko bawa namiji sannan kuma sunnar annabi ta tabbatar da cewa idan an yi bulala kuma za a kai mazinatan kurkuku su shekara guda saboda haka su ma bayi sai a kai su wata shi da shi ne rabin wato ya'ya rabin abin da za a yi mai ya'ya ubangiji yake cewa wala ta'kusukum bihima ra'afatun fi dinillahi kada tausayi ya kama ku wajen zartar da hukuncin Allah ku alƙalai ko kuma ku shugabannin da aka dora muku dawainiyan zartar da wannan hukunci in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira ma'ana kun yi imani tashin alkiyama lallai in wannan hukunci ya zo to ku kokari ku zartar da shi da Allah ya umurni Allah ya ce idan za a yi hukuncin wal yashhad azabuhuma qa'ifatun minal mu'minin a samu wasu jama'a daga cikin mu'minai su halarci wannan hukunci da za a yi wa'annan mutane mazinata ana so mutane su je malamai suka ce karancin mutanen da ake so alƙali ya zartar da hukuncin a gaban su shine mutum uku wadanda suka ce mutum hudu amma in dai babu jama'a alƙali ya dakatar da zartar da hukuncin sai an gayyato jama'a domin shi horo in ana so a yi wa mutane horon da duk aka yi umarni a fitar da shi fili a yi ana so a yi ne saboda a hana mutane aikata wannan laifin kaga kenan idan aka boye su aka musu horon a cikin ɗaki ba wanda zai sani ko ma wani zai yi amma idan aka kawo su a cikin jama'a aka musu horon to wannan kunyatarwa shi zai hana wani kuma ya dauki izina wato ba zai je aikata wato laifin zina ba zina mummunan laifi ne zina tana haifar da musibu da yawa a cikin al'umma kadan daga cikin abin da zina take yadawa a cikin jama'a wato tana haifar da yaduwar bakin cututtuka wanda ba a san su ba ba a san magungunan su ba zina tana sabbaba yawan mace-macen rai zina tana jawowa talauci cikin al'umma zina tana jawowa fushin Allah zina tana kawo dalilin raguwar ruwan sama, zina tana kawo dalilin tasgaro a cikin kasuwancin mutane, jarin mutane ya talalacewa, mutum bai ji ba bai gani ba, ba barawo bane ya kwace masa, sannan ba wani abu bane ya same shi, ba gobara ba komai ba, amma ya nemi jarin sa ya rasa. Zina tana haifar da musibu da yawa, tana haifar da musibu da yawa. Kuma kalla mutumin da yake zina bai tuba ba, wato kaga a cikin zuriyarsa ba a samu wanda suka dauki wannan aikin ba. Kuma har yanzu malamai suka ce wato idan har mutum ya shekara wato 50 ko 60 yana zina, to in yi wasa zai mutu yana zinan nan, zai mutu yana zinan nan. Saboda haka mummunan laifi ne zina, musulmi ya nemi roƙi Allah maɗaukakin sarki ya raba shi da ita, ya roƙi Allah ya raba shi, ya raba zuriyarsa da yin zina. Zina mummunan laifi ne, wanda laifin mai yin zina ilishi kaɗai ya yi laifin, amma musibar laifinsa sai ya shafa al'ummar da yake zaune da su. Saboda haka Allah yake ce in kun zo zartar da hukuncin, wala ta'kustum bihima ra'afatun fi dinillahi, kada tausayi ya kama wajen zartar da hukuncin Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in dai lalle kun yi imani da Allah da kuma wato ranar lahira. Wal yashar azabuhuma ta'ifatan minal mu'minin, a samu wadansu jama'a zai su halacci wato yin hukunci. Shi yasa ma malamai suka ce yawanci za a yi wannan hukuncin an fi so a yi masallacin juma'a. A masallacin juma'a ma a dora su akan mimbari sanda za a yi musu bulalan kan tudu, inda kowa ma zai gani. A dora su akan mimbari a yi musu bulala, kamar yadda in za a ba mutum rantsuwa ake dora shi akan mimbari ya rantse. Saboda haka in za a doki matar a dora ta akan mimbari a yi mata bulala, in za a yi masa bulala shi ma a dora shi akan mimbari a yi masa bulala, kowa ya kalla daga ko'ina. Idan kuma abin ya shafi jefewa, to a tafi da jama'a a je a tona rami a jeji, abin ne shi iya kunkuminsa a ba mutane dutsina a ta jifansa har sai an kashe shi. To mutuwarsa ita tafi alkhairi akan rayuwarsa cikin jama'a. Ubangiji yake cewa azzani shi mazinaci namiji layan kiwo, ka karanta azzani wato mazinaci namiji layan kiwo illa zaniyatan, bai dace ya auri kowa ba sai mazinaciya ƴar uwarsa, aw mushrikatan ko kuma ma ya auri mushrika. Wazaniyatu ita mazinaciya mace layan kiwa illa zanin, ba wanda ya dace ya aure ta sai mazinaci, aw mushrikun ko kuma wato mushriki, wato shine wato kowa shi ya dace da dan uwansa, saboda tunda wato masu datti ne, lalle masu datti ƴan uwansu ne suka dace da su, bai kamata a dauki ya wato yarinya ta ce kamammiya a je a haɗa ta da mazinaci ba, bai kamata a ce wato namijin da yake kamamme a je a haɗa shi wato da mazinaciya ba. Allah yake cewa wa hurrima zalika alal mu'minina, ubangiji ya haramta mu'minai na kirki kansu yasa auri mazinata, su je su auri mazinata. Kuma malaman fiqh sun yi ta maganganu akan irin wannan, a ce yanzu misalin karuwa ce da ɗakin ta a gidan karuwa, kowa sune wannan ɗakin wance ne, tana karuwancin ta, amma lokaci ɗaya ubangiji sai mata gamdakatar da tuba, sai ta tuba ta yi nadama akan ayyukan da take, sai ta zama mutumiyar kirki, to wannan mumini zai yi aurenta. Yawa ko kuma shi namijin ne mazinaci yana yi sai kuma ya tuba ya zama mutumin kirki ya gyara laifinsa, shikenan. Idan ba yana cikin wannan halin ba zai yi auren wato mutumiyar kirki ya zama su, amma yana cikin wannan halin bai dace da matar da take kamammiya ba, sai dai mazinaciya irinsa. Haka kuma ita ma mazinaciya a cikin tana cikin wannan halin, to ba ta dace wato wani mutumin kirki ya aure ta ba, sai mazinaci dan uwanta. Haka saboda ma wato kyamar aikin ubangiji sai ya hada su da mushriki, aka ce bai dace ta auri mutumin kirki ba sai mazinaci ko kuma mushriki. Haka shi ma aka ce bai dace ya auri matar kirki ba sai mazinaciya ko kuma mushrika. So kaga kenan wannan mummunan aiki ne wanda addini yake kyamarsa. Allah madaukakin sarki yake cewa walladhina yarmuna al-musanati,
thumma lam yatum bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadata nabadan wa ulaika humul fasiqun
lalladhina tabu
illal ladina ta
aya da muka karanta ta baya, wato an ce ta sauka kan talakawan wato muhajirun ne lokacin da suka yi guri za su aure waɗansu daga cikin wato karuwan mushrikai, wato sai Ubangiji su karuwan suna da wadata, amma kuma kowa ya san su ba matan kirki bane. Sai da su kuma wayannan talakawan muhajirun din sai suka yi niyya za su aure su, saboda in sun aure su za su samu wato tallafi, kamar abin da Bahaushe yake cewa wai aure mai tuwo ka huta da awo. To suka yi niyya za su aure su, saboda ko babu komai za su ci da su kyauta, tunda su suna da abin hannun su. To shine Allah ya hana. Ma'ana wasu kuma malaman suka ce ai wannan haramcin akan su ya tsaya su sahabban manzon Allah, sune Allah ya hana su wannan auren. Amma yanzu idan mutum shi mutumin kirki ne sai ya samu wata karuwa akan za ta bar zinace-zinacen, ta tuba, za ta zama mutumin kirki, zai aure ta, sai aure ta babu wani abu. Saboda suka ce ai wannan din an yi nuskarsa a ayan da Allah yake cewa an kiwul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa yamaikum, ko yawa. To amma dai waɗansu malaman sun ce ayan tana nan illa iyaka dai mutane suna barin hukunci da ita ne, amma duk mutumin kirki ai bai kamata a ce ya rasa duk matar da zai aura ta kirki sai dai ya je ya auri karuwa ba. Amma kuma in ta gyara ta rufe gidan karuwancin, ta tuba, ta koma gaban iyayenta, sai ta zauna ta gyara, ta kama addini, shikenan zai yi aurenta. Domin Ubangiji, in mutum ya mummunan aiki ya tuba mai kyau, Allah zai yafe masa. In kuma Allah ya yafe masa, shikenan ba za ka sake kuma wato kama shi da wani laifin ba. Ubangiji yake cewa walladhina yarmuna al-muhsanati, wa'anda suke jifan wato kamammun mata aka jefe su da zina. Kaga yarinya kurin tana tafiya, ka ce mata wannan fasika ce, ko kuma wata bazawara, ko wata matar aure, haka kurun ka jefe ta da zina, ko kuma wani ka ji ya fada, kai kuma ka dauka ka shiga gari kai ta jifanta da zina. Ubangiji ya ce to me yin wannan, sumalin ya tubi arba'ati shuhada'a, sannan kuma ko da za a kashe shi ba zai iya kawo shaidu guda hudu na tabbatar da cewa waɗannan mutane ya gansu suna zinar ba. Mutumin da zai jefi kamammiya, in an ce kamammiya, duk matar da ba a same ta da shaidu guda hudu ba a shari'a sunanta kamammiya, duk wanda ba a kama shaidu guda hudu a kanta tana zina ba, to wannan matan musulunci na kiranta kamammiya, don babu hujja tabbatacciya cewa ita wannan mazinaciya ne. To Allah ya ce duk wanda ya jefi wata mata wanda take kamammiya, sannan bai zo da shaidu guda hudu ba da za su tabbatar da cewa ya ganta tana zina, cewa wayannan shaidu guda hudun kowa ya ganta tana zina, Allah ya ce fajluduhum, to wanda diye wannan magana in kun kama shi, shi ma ku yi masa bolala 80 da jaldatar bolala 80. Mai yin zinar da ya zina bai taba aure ba, hukuncinsa bolala 80. Wanda kuma ya kazafi a wani ko a wata da maganan zina, alhali bai zo da shaidu guda hudu ba, Allah ya ce shi ma hukuncinsa bolala 80. Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada, wannan mutumin ko mutanen da suka yi wannan maganan a gurin Allah fasikai ne, Allah ya ce kar kuma ku saki karban shaidar su har abada, in ba kenan sun tuba ba, domin fasiki ba a karban shaidar sa. Allah kuma ya ce duk mutumin da zai jefi wata da zina alhali bai kawo shaidu hudu ba, to hukuncin da ya hau kansa shine bolala 80, kuma in ba ya masa a duniya ba ko a lahira sai ya masa bolala 80 da bolala gidan wuta. Allah ya ce kar ku karbi shaidar su har abada, wa ulaika humul fasiqun, kuma waɗannan su ne fasikai a wajen Allah. Domin me? Dan sun zo da kabira, sun zo da babban laifi, shine wato jifan, wato katangagu, wato da zina. Allah yake cewa illal ladina tabu min ba'd zalika, waɗanda za ku karbi shaidar su sai waɗanda suka tuba bayan laifin da suka yi, wa aslahu, kuma suka gyara aikin su, suka daina wannan jifan katangagun mutane da zina, fa inna Allaha ghafurur rahim, to wayannan kam Allah mai yawan gafara ne, mai yawan jinkai ne, in sun tuba suka daina za a gafarta musu. Malamai suka ce da Ubangiji ya ce ilal ladina tabu min ba'd zalika, waɗanda za a karbi shaidar su fita a sahun fasikai sai waɗanda suka tuba, da suka tuban ba ya shiru ba sai Allah ya ce wa aslahu sai suka kuma gyara ma'ana sun tuba daga wannan laifin ne yanzu ko ba su kara wani ba sannan kuma sun ci gaba da yin abin kirki to waɗannan kam Allah ya ce fa inna laha ghafurur rahim ubangiji mai karban tuba ne mai jin kai ne zai gafarta musu kuma zai karbi tubar su to kaga idan wannan tuban da mutum yayi tsakaninsa da yin laifin ne to amma wanda aka yi masa laifin fa shi kuma dole ne sai an je an nemi halattawarsa idan ka je hu mutum da zina dan ka tuba yanzu Allah zai yafe maka in baka sake jifan wani ba yanzu wannan gafara tsakaninka da Ubangiji akan ya hana yin haka ne kai kuma kai to yanzu saura kuma wanda kai masa shi kuma dole ne ɗayan biyu ne ko dai ka je ka tube yafe maka ko kuma ranar lahira Allah ya hukunci tsakanin kai da shi domin haƙƙin wani ne Allah kuma bai yafe haƙƙin wani dole sai mai haƙƙin ya yafe haƙƙinsa saboda haka daɗin gindin bishiya ko daɗin daba ko daɗin majalisa ko daɗin gurin hira kar ya saka ka jefu wani da zina ko ka jefu wata da zina alhali baka da shaidu guda hudu a hannunka shaidu hudun nan da suka gani suka tabbatar ana zinar kamar yadda wato taɓarya ake sulfe da ita cikin turmi ko kuma kamar yadda ake saka masayin tozali a cikin kore tandu a ɗauko tozali a shafa ido sai an ga zinar haka saboda haka ka sassaɓa ne da mutane suke gaggawan shi kan baki akan mutuncin waɗansu ka je hu mutum da abu yanzu shi yana nan yana bin ka bashi babu kuma abin da ya haɗa ku saboda haka yana bin ka bashi ko dai ka kashe kunyar ka je ka same shi ka ce wane na taɓa jifan ka da wannan abun ko kuma ka tabbata ranar lahira Allah zai karɓa masa cikin haƙƙinka amma in ka tuba Allah zai yafe maka wannan tsakanin ka kai da shi in baka sake ba saboda haka haƙƙin wani Allah bai yafe shi shi yasa Ubangiji da ya tashi sai ya yi maganan a kan shaida Allah ya ce ba za a sake karɓan shaidar mai wannan aikin ba har abada sai aka ce ilalladina tabu min ba'da zalika wanda za a karɓi shaidarsa sai wanda ya tuba shi kan akan karɓan shaida ne yanzu ya tuba yanzu ba fasiki ba ne ba fasiki ba ne za a karɓi shaidarsa domin Allah ya ce fa inna laha ghafurur rahim ya tuba ya gyara shi kenan sai a karɓi shaidarsa to amma haƙƙinsa kuma da wanda kuma ya jefa yanzu kuma wannan kuma yana nan Ubangiji ya ce waladina yarmuna azwajahum
waladina yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin billahi innahu laminas sadiqin
wannan aya ta shida da muka karanta wato ta baya da Ubangiji yake cewa waladina yarmuna musanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada amalin yake cewa wato dalilin saukar wannan aya Ikrima wato ya fitar da hadisi daga Abdullah bin Abbas hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar cewa Hilal bin Umayya Hilal wanda muka taba jin tarihinsa cikin mutum uku nan da Allah ya musu tuba wanda ba su yaƙin Tabuka ba mun sha jin wannan kisan to wannan Hilal bin Umayya din wato wata rana yayi kalafi wa matarsa a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa albayyinatu aw haddun fi dhahrika yace ka kawo shaidu ko kuma bulala a gadon bayanka sai shi Hilal bin Umayya yake cewa ya Rasulullahi izara ahaduna ma imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisu albayyina yanzu mutum yazo ya ga wani yana zina da matarsa sai ya tafi yana kwalalar shaidu matarsa ce fa kuma yazo ya ga wani yana tare da ita yanzu ya Rasulullahi sai ya je ya nemo shaidu manzon Allah sai ya dinga maimaita masa yana ce masa albayyinatu aw haddun fi zaharika shaidu hudu ko bulala a gadon bayanka shaidu hudu ko bulala a gadan bayanka. Fa kala ya rasulullah, sai shi Hilal yake cewa wallazi ba asaka bil haqi, na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulullah, inni la sadiqun, wallahi abinda na faɗa gaskiya ne ya rasulullah. Manzon Allah ya ce masa yake shedu hudu ko bulala a gadan bayanka. Sai yake cewa ko na tabbata, wal yanzalanna Allahu ma yabri'u zahari min al haddi, na rantse da Allah sai Allah ya saukar da abinda zai kubutar da bayan nan nawa daga haddi. Sai aka saukar da wato wannan aya, walidaina yarmuna azwajahum, wanda malai karanta mana a gaba. Yanzu idan mutum matar mutum ne, ai akwai wata alaka ta aure, yanzu shi sai a ba su rantsuwa, zai rantsuwa guda hudu ya cikince da ta biyar, ita kuma dan ta kare kanta za ta yi rantsuwa hudu, ita ma ta cikince da ta biyar. Yanzu wannan kowace rantsuwa a cikin hudun nan ita ke daidai da cucin shaida guda daya. Amma in ba matarka bane, babu abin da ya haɗa ka da ita, to dole ka sai ka kawo shaidu guda hudu. Imam Ahmad ya fitar da hadisi da lafazin ya lokacin da Ubangiji ya saukar da wallazina yarmuna musanatu summa lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada. Kala sai yake cewa kala Sa'id bin Ubada wa huwa Sayyidul Ansari, Sa'id bin Ubada sai yake cewa wato shugaban mutanen Lansarawan Madina, yace a haka za nazala ya Rasulullah, yana gurin manzo Allah aka saukar da wannan aya. Shi ne yake cewa ya Rasulullah, yanzu wannan aya haka ta sauka, inji shi wato Ubaratu bin Samitin. Sai manzon Allah ya ce, ya ma'ashar Ansar, ya ku mutanen Madina, ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum, yanzu ba ku ji abin da shugaban ku yake faɗa ba? Shi da abin da yake wato hange don gani da wannan aya, manzon Allah kuma sai ya magana wa su ‘yan uwansa mabi, wato mutanensu, ya ce yanzu ba ku ji abin da shugabanku yake faɗa ba? Karu suka ce, ya Rasulullahi la talummuhu, ya manzon Allah kar ka zarge shi, ba ƙaryata ayar yayi ba. Fa innahu rajulun gayurun, mutum ne mai tsananin kishi, mutum ne mai tsananin kishi. Ya ce wallahi ma tazawwaja imra'atun qattun fa atta'ara rajulun minna an yatazawwaja min shiddati ghiratihi. Shi Ubaratu suka ce, mu a cikin mu bayya sake mace, wani ma ya aure ta saboda tsananin kishinsa, shi dai ba zai saki mata wani ya aura ba, kuma a zauna da wannan mutumin da shi lafiya, saboda Allah ya masa wato mutum ne mai tsananin kishi. Kala Sa'adu, sai shi Sa'ad bin Ubada sai yake cewa, ya Rasulullahi, yace wallahi inni la alamu anna haqu, ni na san wannan ayan gaskiya ne, wannan magana da nayi ba wai na dan inkarin ayar bane, amma na tabbata wannan ayan gaskiya ne, kuma na san daga wajen Allah suke take. Yace sai dai mamakin da nake yi, a ce mutum ya zo ya samu mutum da matarsa suna kwace cinya da cinya, sannan a ce wai ba zai yi komi ba, sai dai ya je ya nemo shaidu, ya nemo mutum da yace ka gani, ya sake nemo wani yace ka gani, ya sake nemo wani yace ka gani. Yace ina zuciya za ta iya bar mutum ya haka? Yace ba musun ayan nake ba. Yace na tabbata gaskiya ne, alqur'ani ne, Allah ne kuma ya saukar, amma gani ki yaushe mutum zai samu wannan fursar har sai ya nemo mutum hudu su zo su yi shaida su ga irin abin da ya gani? Yace kafin nan ai mutum zai gama abin da ya gama ya tafi abinsa. Shine yake cewa wato ba a motsar da shi ba sai ya nemo shaidu hudu. Fa wallahi la'ati bihim hatta yaqdi hajatahu, ai kafin a kawo mutum hudun nan zai gama abin da ya gama ya tafi. Kala to an yi wannan maganan, an yi shiru ana nan jim a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sai gashi wannan dattijo Hilal bin Umayya ya zo ya kawo complaint gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa fa ma labisu illa yasiran, mun dan zauna dan kadan, wato bamu dade muna zaune ba, hatta ja Hilal bin Umayya wa huwa ahadu salasati alladhina tiba alaihim, dayan mutane uku da Allah ya karbi tuba su, da Allah ya kishawa wa ala salasati alladhina kullifu, wanda aka kawo kisa su wato akan zuwa yakin Tabuka cikin suratul Tauba. Saboda haka sai shi Hilalun sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya zo sai yake ba wa manzon Allah labari cewa ya taho daga can garin su da yazo bayan sallan isha sai ya samu matarsa tare da wani yace wato fara'aitu bi aini wa sami'a bi uzni naga abin da na gani ya rasulullahi da idanuna kuma kunne na yaji abin da yaji to amma bai kula mutumin ba sai ya koma sai ya zauna a wani guri har da gari ya waye shi ya tafi saboda haka da yazo sai yake cewa manzon Allah ya rasulullahi wato inni ji'tu ahli isha'an na dawo daga tafiya na zo na shigo gidana da daddare fawajadtu indaha rajulan sai na ga wani mutum tare da matata fara'aitu bi aini na kalla da idanuna wa sami'tu bi uzni naji abin da naji kuma da kunne na yace fakari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma za'abi manzon Allah sai ki wannan magana da shi Hilal bin Umayya ya faɗa ya sake maimaitawa fastadda alaihi wa jama'atul ansaru faqalu ya take maimaita wannan magana ga manzon Allah ya sake maimaitawa manzon Allah ransa ya baci saboda baya san magana ai magana ce mara dadi to kuma a lokacin akwai mutanen Madina da yawa a gurin sai suka ce qadibtu lana bima qala sa'ad bin ubada ya rasulullah sai suka koma kan waccan magana sa'ad bin ubada cewa ya rasulullah sai za a ce mutun ya zo ga wani da matarsa a ce kuma sai ya je ya nemo mutun hudu ai zuciya ba ta iya barin sa ba kuma ya kamata in har yazo ya fada kuma in dai matarsa ne yazo ya fada ko shi kansa ne a saurare shi amma a ce ba za a saurare shi ba in bai kawo mutun hudu ba ma sai an masa bulala to shine su sauran mutanen bane suka ce to wannan matsalan da ta shafe Sa'adu wallahi ya rasulullahi Allah ya jajjarabe mu da irin ta al'ane da rubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Hilal bin Umayya suka ce amma bari mu gani ko manzon Allah zai yi wa Hilal bin Umayya bulala tunda yanzu ga abin da yazo ya fara kuma bai kawo sheda hudu ba manzon Allah ko zai bata shedar sa shi kansa da yayi a cikin mutane ya masa bulala faqala Hilal da manzon Allah ya ce masa ya kawo shedu hudu ko bulala a bayan sa sai hi Hilal yake cewa wallahi inni la'arju an yaj'al Allahu li minha makrajan ni dai na rantsa da Allah ubangiji ba zai barni ba bisa abin nan da na gani da idanuna da kuma abin da naji da kunne na Allah ba zai barni ba sai ya bani mafita sai ya kutar da ni game da wannan magana fa wallahi yake cewa na rantsa da Allah inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu an ya'murani bi darbi yace ina gurin manzon Allah yayi niyya zai umurni ayi mun bulala 80 saboda abinda ne na je humata ta da zina ban kawo shedu ba manzon Allah yayi niyya zai sa ayi mun bulala 80 take anzalallahu alaihi alwahyi sai Allah ya saukar masa wahayi fa amsaku anhu hatta faraga min alwahyi manzon Allah da wahayi ya tayi sauka masa kowa ya gane sai aka dakatar da komi har sai da wahayi ya gama sauka shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa walidin yarmuna azwajuhum wadanda suka je humatan su an ce jifa kafin tukunna rantsuwa ta tabbatar wanda suka je humatan su da zina walan yakullahum shuhada illa anfusuhum ba su kuma da wata shaida sai su da kansu su ne shaidin kayan su fa shahadatu adim shaidar ɗayan su ubangiji yace arba'u shahadatin billahi kowa yazo yayin rantsuwa ce billahi allazi la ilaha illa huwa ra'aituha tazni na rantsa da Allah da ba sarki abin bauta da gaskiya sai shi na ganta tana zina haka zai rantsuwar sai yayi sahuru billahi allazi la ilaha illa huwa ra'aituha tazni na ganta tana zina ba cewa zai tayi zina ba sai ya ce ra'aituha na ganta tana zina sannan a ƙarshe yace innahu laminas sadiqina wallahi kuma gaskiya yake yace billahi allazi la ilaha illa huwa ra'aituha tazni wa inni laminas sadiqin na rantsa da Allah da ba an bauta da gaskiya sai shi na ganta tana zina kuma wallahi gaskiya nake fada sai yayi wannan sahudu sannan sai ya cika rantsuwa ta biyar Allah ya ce wal kamisatu Allah anatallahi alaihi
wal kamisatu Allah anatallahi alaihi in kana min al kafirin
wal kamisatu rantsuwar da zai cike ta biyar yace Allah anatallahi Allah anatallahi alaihi cewa la'anar Allah ta tabbata a gare shi in kana min al kazibin in ƙarya yake mata sai yace in ƙarya yake mata Allah ya tsine masa to shikenan to yanzu zina ta tabbata akan matarsa ta bangaren sa, sai kuma ita ta bangaren ta yi da zace kuma ta kare kanta. Idan ba ta kare kanta ba, to yanzu kuma za a yi mata hukuncin zina, hukuncin matar aure da ta yi zina. Shi yasa Allah ya ce wayadrau anha al'azaba,
wayadrau anha al'azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu la min al-kadhibin wa al-khalisatu an gariba Allahu alaiha in kana min as-sadiqin.
Na'am, ubangiji yake cewa wayadrau anha al'azaba, ita kuma za ta ije wa kanta yanzu haddin zina, wato wanda ya tabbata a kanta da shaidar mijinta. Yanzu shaidar mijinta ya tabbatar mata zina, me za ta kubutar da kanta? Shine ita ma kuma za ta nantsi. Allah ya ce wayadrau anha al'azaba, za ta ije azaba a kanta, an tashhada arba'a shahadatin billahi, ita ma ta zo ce rantsuwa da Allah, rantsuwa guda hudu, ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa ma zanaitu, na rantsi da Allah da ba abin bauta da gaskiya sai shi, ni ban yi zina ba ko kuma bai gani ina zina ba. Innahu la min al-kadhibin, wallahi ƙarya yake. Ita kuma sai ta ƙaryata billahi allazi la ilaha illa huwa, bai gani ina zina ba, ƙarya yake. Sai ta yi wannan rantsuwar guda hudu, shi ya ce gaskiya yake, ita kuma ta ce ƙarya yake. Ubangiji ya ce wal kamisatu, rantsuwar da za ta yi ta biyar, anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin, a ƙarshe ta ce to rantsuwa ta biyar fushin Allah ya tabbata a kanta idan mijinta gaskiya yake. In mijinta gaskiya ya faɗa, fushin Allah ko azabar Allah ta tabbata a kanta. To kuma in sun yi wannan, sai a raba tsakaninsu, aure ya ƙare. Ko su biyu suka rage a duniya, ba aure tsakaninsu. Idan kuma ta zo da ciki, shi yasa ya yi rantsuwa ya ce wannan cikin ba nasa ba ne, shi ma aidi ɗaya ne. Yanzu ya rantsuwarsa a kan ya ganta tana zina ne, to amma yanzu bai ganta tana zina ba, amma sai ta zo da ciki sai ce shi ba cikinsa ba ne. Ai daidai ne da ya ce ya ganta ta yi zina ko? To nan ma rantsuwa su nan ne za su yi la'ani su ma. Za su zai zo ya rantsuwa cewa wannan cikin ba nasa ba ne, ita kuma za ta rantse cewa wannan cikin nasa ne. Dan rantsuwar ta cewa cikinsa ne shi ne ba ta yi zina ba, to yanzu ba za a yi mata haddi ba. Yanzu ita ba za a yi mata haddi ba, shi ba za a yi masa haddi ba. Lokacin da wasu suka zo suka yi wannan rantsuwa ga manzon Allah, manzon Allah sai ya ce musu tabbas ɗayanku maƙaryaci ne, amma kuma sai ya basu. Zai iya roƙon Allah ya bayyana masa waye maƙaryacin, waye mai gaskiya, Allah zai bayyana masa. To amma da yake so ake a bar hukunci wa al'umma, wadda su kuma daga baya al'umma za su zo da ba a musu wahayi, to kaga dole sai dai su yi hukunci da zahiri. Shi yasa yake cewa umirna an nahkum bi zawahir wallahu yatawalla sarair, mu abin da aka mana umarni mu ta hukunci da zahiri, amma abin da ya koyon baro Allah. Yanzu ta zo da ciki, dole da wanda ya mata ciki, dan ita ba mahaifiyar Annabi Isa bane. Saboda haka mijinta ya ce ba cikinsa ba, to kaga Jibrilu ba zai zo ya mata hura ita ma a rigarta ba. Saboda haka to dole rantsuwa ne za ta kubutar da ita cewa ba zina ta yi ba, cikin nasa ne. To amma yanzu a wannan hukuncin, wancan hukunci na cewa ya ganta tana zina ya zo ya rantsuwa, ko su biyu suka rage ba aure a tsakaninsu har abada. Amma yanzu wannan hukuncin ko da ciki, shi yana da dama ya zo kotu ya ƙaryata kansa, kuma shari'a ta yadda. Malamai suka ce ko da ma a ce ɗan ya girma har ya zama miloniya, sai uban ya dawo kotu ya ce wallahi ƙarya yake, wannan yaron ɗansa ne. Yanzu ba za a ce saboda san kuɗi ba ne, ya ga ɗansa ya zama mai arziki, sai a yadda saboda a yi wa ɗan sutura, a mutunta shi. Dan duk mutumin da aka ce ya fito ba san ubansa ba, ai kaga suka ne, suka ne. To yanzu shari'a sai ta karɓa illa iyaka, dole kuma sai a je a yi masa haddi na ƙazafi, a yi masa bulala 80, ita ma wanke ta ne cewa ai ba ta yi zina ba, sannan kuma wanke ɗanta ne cewa ba ɗan zina ba ne, to sai a karɓa. To amma in waɗannan su da suke wannan rantsuwar ne, yanzu in su biyu suka rage a duniya, ba dai ba aure. Wanda suka rantsuwa ga manzon Allah, manzon Allah ya raba tsakaninsu ya ce to ba aure tsakaninku daga nan har abada. Kuma sannan kuma ya ce tabbas kuma ɗayanku maƙaryaci ne, tunda yanzu ita ta yi laifin yanzu ta guji haddi ne, tunda yanzu mijinta ya rantse. To in ba ta rantse ba, dole za a yi mata haddin zina, jefe ta za a yi tunda da aure. ko kuma shi miji yayi mata kazafi saboda haka ita ta kubuta da kanta wannan kuma nauyi shi ya dauki nauyi sai ya je gurin ubangijin sa saboda haka yan uwa magana akan kazafi babbar magana ce mutane suna ganin matsala ce mai sauki saboda harce yanzu zai jefa magana zai fadi magana abu ne kuma wanda yake idan mutum ya sabarwa kansa zai ta tarawa kansa irin wannan laifukan ya tafi da su lahira turum wallahi babbar magana ne ka jefi kaman mai wanda bai ji ba bai gani ba ka jefe saboda wani abu na shubha da kila ka gani da kila ka gani ko kaga ita da shi saurayin sun fito a daki ko ga sun fito a gidan da babu kowa to sahabin manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce wallahi ko kawo shaida hudu ko bulala a gidan bayanka to kaga babu ruwanka in kaga shaidan ya suranta maka wani abu ma sai ka ce a'udhu billahi babu ruwanka in ma kai zatan bar zatan a ranka don in zato ne yana da sauki astaghfirullah shikenan ko rabu amma in ka riga ka faɗa a mutum ɗaya to shikenan yanzu shi wannan mutumin in ya je duk ya faɗa a garin kamar duk kai ka faɗa a garin kamar kai ka kira a sha su ka ce zaga gari saboda kai ne sanadi kai ne sanadi kai ka furta da baka furta ba ba mai ji shi yasa manzon Allah sallam yake cewa wato yake gaya ma wani daga cikin sahabbansa yace kuffa alayka hadha ka kame harcenka saboda haka ubangiji yake cewa wato za ta ije wa kanta wa kafara an tashada arba'a shaharatin billahi in ta yi rantsuwa guda uku wato innahu laminal kadhibin cewa shi ƙarya ya mata wal kamisatu rantsuwata ta biyar anna ghadaballahi alaiha za ta ce fushin Allah tabbata kanta in kana minas sadiqin lalle in mijin nata gaskiya yake Allah ya ce wallahu fadlullahi alaikum
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim
Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah wa rahmatuhu da tausayinsa akan ku ba da yake suturta muku abubuwa da yawa wa annallaha tawwabun Allah kuma da yake mai yawan karban tuba ne in kun tuba hakimin gwani ne cikin abin da ya hukunta muku wato da Allah ya gaggawa saukar muku azaba wato da Allah ya gaggawa saukar muku azaba saboda abin da kuke aikatawa na jifan kamammun mutane wato da zina innal ladina ja'u bil ifki
innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum ma kasaba min al-ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim
ubangiji yake cewa innal ladina ja'u bil ifki kasan waɗannan da suka zo wato da kirkiran magana shine mummuniyar magana ta ƙarya wato aswaul kadhibi suka zo da mummuniyar ƙarya ala Aisha radiyallahu anha akan ummul mu'minina uwar mu'minai nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi kasfiya suka yi mata kazafi Allah ya ce waɗannan da suka zo da wannan mummuniyar ƙarya usbatun minkum ai jama'a ne a cikin ku ai jama'a ne a cikin kuma ana jama'a ce a cikin ku mu'minai wato take cewa Hassan bin Sabit da Abdullah bin Ubay bin Salul da Mustahu da Hamnatu binti Jashin waɗannan su suka zo suka faɗi wannan magana Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum kada ku zaci waɗannan da suka yaɗa wannan mummuniyar magana ku da aka yaɗa mummuniyar magana akan ku kada ku zaci sharri ne a gare ku domin nana Aisha uwar mu'mine ne uwar mu'mine ne shi yasa Allah yake gaya wa mu'mina kar ku zaci wannan abin da aka yi muku na bakin ciki da tashin hankali sharri ne a gare ku wato bal huwa khairul lakum a alkhairi ne saboda abin da zai biyo baya na wanke uwar mu'mine da Allah zai cikin ayoyi masu yawa da aka saukar wato shine ubangiji ya ajirkumullahu bihi Allah zai ba ku lada wa yazharu bara'atu Aisha Allah zai kubutar da zai bayyana kubutar na Aisha Allah ya dade ita wa man jaa ma'aha minhu da wanda yazo tare da ita shine Safwan fa innaha qalat domin na Aisha cewa take kuntuma annabi sasan fi gadwatin ba'da ma unzila alhijab wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki bayan an saukar da hijabi wato fa faraga minha waraja awadana min almadina wato wa azana birrahil lailatan lokacin an gama yaki manzo Allah ya ce to za a tafi kowa ya hawa abin hawansa a kama hanya wato za a tafi ko kuma ana dawowa an sauka wato kusa da Madina wato an huta daga nan za a hawa karisa to take cewa injina na Aisha famashaitu wa qadaitu sha'di sai na dan bar ayari sai na dan tafi naje na dan biya wata bukata ta wa qabaltu ila rahali sai na dawo wato gurin masauki na faiza aqidi in qata'a sai ga rataye na shine wato dutsun wuya na ya tsinke ta nan fita jeji taje ta biya bukata ta tana dawowa sai ta ji sai ta ga abin wuyar ta zo inda masaukin ta yake wato sai ta ga abin wuyar ta ya tsinke sai ta koma domin ta dauko abin wuyar nata to da taje eh ta neme shi eh ta same shi to a lokacin da ta zo ta waɗanda suke jan raƙumarta sai suka dauki darbukanta sai suka dora akan raƙumi suna tsammani tana ciki da yake mata tace a lokacin ba su da nauyi saboda haka suka dauki darbukanta suka dora akan raƙumi kullun suka ja suka tafi ashe ba ta ciki ita ta yi kafin ta dawo ta samu dutsen ta zo ta samu ayari ya tafi to shine take cewa wato lokacin da nazo sai na samu wa hamalu haudaji huwa ma yurkabu fihi ala ba'iri shine wato darbuka da ake dora nake shiga ciki a dora ni akan raƙumi na sai na samu an dauka an dora akan raƙumin sun tafi ya sabuna ni fi suna tsammani na ciki tace wakalatin nisa'u kafafan a lokacin da mata ba su da nauyi innama ya'kuluna alaqa yawanci abincin su ganye ne saboda haka ba su da nauyi saboda haka tace wajadtu aqidi na samu dutsen wuyan nawa wajitu ba'da ma saru sai nazo bayan sun tafi fajalastu fil manzali sai na zauna inda aka dauki wato inda ɗakin nawa yake da niyyar cewa za su dawo wazanantu annal qauma sayfqidunani ina tsammani za su dawo su neme ni fayarji'una ilayhi samin a gurin da yake an ce wannan yana da cikin fikiran nana Aisha bata ce za ta bi su ba sai tace bari in zo in zauna inda wato aka dauki ɗakin kwanan nawa ai za a dawo gurin nema na sai a same ni a wannan gurin tace ina zaune fagala fadni aina sai idaniya na suka rinjaye ni fanimtu sai na kwanta sai na bacci don an ce nana Aisha lokacin ita tana shekarun da wato take da yawan bacci za ka ga akwai shekarun da yaro yana da yawan bacci shekaru in ba su nauyi ba saboda haka tana da yawan bacci daga dan kishin gida sai bacci ya dauke ta tace wa kana Safwan shi kuma Safwan sahabin manzon Allah ne barde ne jarumi ne duk inda aka je yaki in aka yaki shi ake bari kurar baya saboda jarumi ne bayya tafiya tare da ayari yana tsayawa a baya sai an tafi ko wani zai manta wani abu sai ya dauka ya riski ayarin manzon Allah tare da shi ko kuma wani abu zai biyo baya wato shi kullun a baya yake yana tare wato ayarin manzon Allah koda wani abu zai biyo ta baya saboda haka yayi ta sallah da daddare ya kwana duru yazo zai tafi ya haura kumansa ya jawo raƙumansa ya hau sai ga duhun mutun a kwance da ya matso da yake ya santa tun kafin a saukar da ayar hijabi sai da nana Aisha ne sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan istirja'i da yayi sai nana Aisha ta farka sai ta farka tana farkawa sai ta ja mayafi ta rufe idanunta to shine jawo raƙuminsa sai ya zo ya durƙusar da shi a gabanta ya sa kafa sai danne wato kafafun raƙumin ta gaba dan kar ya motsa nana Aisha ta tayi ta haura kumin shine kama raƙumin ya jawo shine take cewa wato kad an rasa min wara'il jeshi ya tsaya bai taho ba wato ya jira bayan ayar ya tafi ya kwana yana jira fajjalaja saboda haka ya safu ko wato ya fito to da ya fito yazo ya gana na Aisha ya saukar da rakumin sa gaban ta tashi ta haura kumin shine ya kama hanya yana tafiya da rakumin tinkis tinkis wato har ya shigo garin Madina saboda haka da yazo sai ya ga ina so ne mana samar kissa ne tana da tsawo ne waldan mu bi kissa din insha Allah time din mun ba mu da time ne aiko to shine da ya taho sai ya zo ya samu ayarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski ayari to da ya riski ayari daga nan ya zo durkusar da raƙumarsa nana Aisha sai ta sauka to shikenan daga nan kuma munafukai sai suka dauki magana a to dama shi Safwan dalilin da yasa yake labewa a baya kenan na makaranta gaba daya sai mu kore kisa karfe nawa ne yanzu to bari mu karanta ayan to shikenan an bada shawara gobe sai mu dauki iskar gaba daya da darussan da take karantarwa insha Allah Ubangiji yake cewa wato sai Ubangiji yake cewa kada ku mu'mine ku zaci wannan abin da munafukai suka yi muku sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum a alkhairi ne a gare ku Allah ya ce li kulli imrin minhum kowa naga kowa maktasaba min ismi zai dauki nauyin zulubin abin da ya aikata walita wallahi burahu min wanda kuma girman kansa ya jibinci girman kansa a cikin waɗannan mutanen shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai wanda shine limamin yada wannan magana Allah ya ce lahu azabun azimu yana da azaba mai girma laula isamitumu
laula isamitumu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ibkum mubin
na'am Ubangiji ya ce laula isamitumu Allah ya zargi mu'minai da suka ji wannan magana me yasa da kuka ji wannan maganan a bakin sa zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan me yasa ba ku zatan alheri ba shi yasa idan mutum ya zo ya yada irin wa'annan maganganu na katanci ya gaya muku maganganu akan mutumin da ba ku san shi da laifi ba to ku yi masa zatan alheri dan wannan shine umarnin da addini ya karantar da mu dan manzon Allah ce wai zannu bil mu'minina khairan kullun ku rika yi wa mu'mine zatan alheri kada ya zama mutum kullun yana gaba wajen bata mutane kullum halcansa ba zai faɗi alheri akan mutane ba sai dai mummunan abu to wannan mafi shari'i da kenan daga cikin mutane daga cikin bayin Allah manzon Ubangiji yace me yasa da shi wannan shugaban munafukai yazo cikin ku yake yada wannan magana ku ba ku zaci alheri wa nana Aisha ba me yasa ba ku zaci alheri wa Safwan ba Allah yace me yasa wato da kuka ji wannan magana me yasa ba ku zata isamitu muhu zanal mu'minu wal mu'minati bi anfusihim khairan me yasa ku ba ku zata wa'annan mutanen alheri ba an sai ku ce mu san su da mu da mummunan abu ba ko abin da ya kamata kenan abin da ya kamata kenan idan wani ya zo yana bata wani mutum a gurin ka wanda kai baka san wannan mutumin da mummunan abu ba wallahi ka fada ka ce kai baka san shi da sharri ba ka ce kai abin da ka san shi da shi shine alkhairi kuma haka Allah ya ce haka manzon Allah ya ce kai wato musulmi dan uwanka zatan alheri idan sharrin sai ya bayyana shikenan to wannan kam in ya bayyana sharrin sai ya bayyana sai ka kira shi da sharrin sa amma idan sharrin sa bai bayyana maka ba to kai ka zace shi da alkhairi haka Allah ya faɗa wa qalu su ce hadha ibkum mubin ce wannan fa kirkiran ƙarya aka jingina wa'annan mutanen ba laifin su bane Allah ya ce
lauta ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa in lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allahi humul kadhibun
Allah ya ce a muminai me yasa da kuka ji sun faɗi wannan maganan ba ku zatawa waɗanda aka yi zargin da alheri ba me yasa su masu faɗan maganan in har za su faɗi maganan ku yadda me yasa ba su zo da shaidu guda hudu ba Allah ya ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa ba su zo da shaidu hudu da za su tabbatar da abin da suke jifan nana Aisha da Safwan da shi ba Allah ya ce fa idh lam ya'tu bi shuhada'i in ba su zo da shaidu ba fa ulaika inda Allahi humul kadhibun wa'annan a wajen ƙarya Allah sune maƙaryata sune makadaita duk mutumin da zai je huwani da zina ko bai kawo shaida guda hudu ba Allah ya ce masa makariyaci ne ko masa abin da Allah ya tana da makariyaci a gidan lahira saboda haka mummunan laifi ne ba ma wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'mine ba a wani ma gama garin mutane ka jefe shi da zina ko da kafiri ne mummunar magana ne ko da kafiri ne balle kuma wato mutum musulmi yawa saboda haka Allah madaukakin sarki yana karantar da mu tarbiya ne tarbiya ce mai kyau tarbiya ta kame harce tarbiya da mutum zai kauce ma halaka kansa shi yasa Allah ya tafara ayoyi 20 da aka saukar domin wanki da na Aisha da jan kunnan al'ummar musulmi akan irin wayannan kasasaba Allah ya ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa bas kawo shedu guda hudu ba fa illam ya'tu bi shuhada'i idan ku za su faɗi magana ba za su kawo shedu hudu akan maganar zina ba fa walaka inda lahumul kadhibun a wajen Allah bai ce a wajen wani ba a wajen Allah sune makariyata walaula fadlullahi alaikum
wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah namasakum fi ma aqaltum fihi adhabun azim
Allah yace walla fadlullahi alaikum har yanzu Allah ya maimaita ba dan dai falalan Allah akan ku ba wa rahmatuhu ba dan tausayin Allah akan ku ba fid dunya wal akhirah a gidan duniya da lahira Allah yana tausayin ku ba dan tausayin Allah ba lamasakum fi ma aqaltum da wallahi wannan mummuniyar magana da kuka kutsa a cikin ta da ya shafe ku azabun azim azaba wanda take wato mai girma da tun a duniya Allah zai shafe ku da mummuniyar azaba kuma haka nan a lahira Allah kuma ya muku tana da mummuniyar azaba maina wannan abin da kuka kutsa a ciki ba dan falalan Allah da yake muku ba da ya kama ku da mummuniyar azaba tun a duniya wato kuma haka nan a lahira Allah tana da muku azaba mai girma
يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
ولولا
إذ سميتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
وبنجي يتي ولولا فضل الله عليكم ورحمته بعدا وتفلل الله da jin kansa a gare ku fi duniya wal akhirah dunan lahira la masakum fi ma afatum wallahi da ya shafe ku azabun azim azaman bai girma fi ma afatum cikin abin da ku kutsa kuke maganganu Allah ce talaqawnahu bi alsanatikum yayin da wato kuka dauki wannan magana kuna furtawa wata quluna bi afwahikum kuna fada da bakunan ku ma laysa lakum bihi ilmun cikin abin da baku da ilimi ka dauki magana kai tayinta magana da baka da ilimi baka da tabbas akan ta Allah ya ce wata sabuna wuhayyina kuna tsammanin faɗan wannan magana abu ne mai sauki kuna tsammani wato jifan kamamme abu ne mai sauki Allah ya ce wa huwa indallahi azim a wajen Allah babbar magana ne ko abunku yanzu kuna tsammani magana ce mai sauki Allah ya ce to a wurinsa magana ce mai girma ka jefi mutumin da yake kamamme ka jefe shi da zina ko ka jefi kamammiya da zina Allah ya ce shi a wurinsa babbar magana ne Allah ya ce wa tasabunahu hayyinan kuna tsammani ba zunubi abu ne mai sauki wa huwa indallahi azim a wajen Allah ku zunubin sa mai girma ne walaula istami'tumuhu me yasa da kuka ji wannan magana su ma mu'mina aka ce me yasa da kuka ji wannan magana qultum ma yakunu la anna takalla bi hadha subhanak da ku ce mana wannan magana ba ta mu bane bai dace mu wannan magana ba bai dace a ji wannan magana a bakin mu ba subhanak wato tsarki ya tabbata a gare ka aka ce su ce haza buhtanun azim wannan kirkiran ƙarya ne mai girma a jinginawa wato kamamme balle kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai Allah ya ce ya izukumullahu Allah yana muku azi Allah yana jan kunnan ku an ta'udu li mislihi abadan kar ku sake fadawa cikin irin wannan har abada Allah ya ce kar ku sake fadawa cikin irin wannan magana har abada in kuntum mu'minina in dai lalle da gaske ku mu'minai ne wato ku mu menene za ku dauki wa'azi wa ibanallahu lakum alayati Allah ya daina muku bayanin ayoyinsa wallahu alimun hakim ubangiji masani ne wato gwani ne wato a cikin aikin sa a za mu tsaya nan saboda lokaci abinda mu karanta daidai muna roƙo Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda mu kuskure Allah ya fi mana gobe in Allah ya kai mu za mu karanta kissa din insha Allah kana kuma mu dora da abinda ya sawaka insha Allah لا سكر